Najeriya ta haɗu da wanda baka samani ma za su zo ba, wanda kana ganin kamar da ba sa shiri da shugaban kasa, duk kowa ya zo irin wannan taron ya kan kawo haɗin kai da soyayya. To abin da naji daji da ita taron kenan, kuma na san cewa shi shugaban kasa shi ma ji daji da wannan auren da aka yi.
To ka ce mutanen da ake ganin kamar ba sa jituwa da juna ma sun zo wannan ɗaurin aure, me hakan yake nunawa a daidai lokacin da ake ta korafi cewa Najeriya tana fuskantar barazanar haɗin kan ƙasa?
Damuwar mu ƙasar nan ita ce rashin haɗin kai, kuma duk babban abubuwan da muke yi yara mu suna gani. Muna musu cewa in aka fara fada sai a fara har abada, to su ma za su sai su tashi kuma su wannan halin. Amma tun da sun gano cewa yanzu ko mai aka yi mako an gama fadar siyasa, lokacin da kamata shirya a zuwa shirya, kaga wannan muka koya musu wannan zai kawo cin gaba nan gaba. Wato zuwan yawancin mutane daga PDP different parties man da kaga ko ya zo ranar yana cewa fadar siyasa darna ce, kuma tafiya a ayyuka kasa dabam ce. To wani na ji daɗi kwarai da gaskiya, kuma haka ya kamata a yi. Domin sun man lafiya ƙasar nan mu ita ce muhimmin abu.
Makarɗe, maganar haɗin kan nan da kake faɗa, kamar wannan taro ya nuna alamar cewa ku 'yan siyasa idan kuka ga dama za ku iya haɗa kan 'yan Najeriya kenan a kalli alƙibla guda ɗaya?
Gaskiya ma, ai dama muka kawo ita damuwa, muka sa damuwa da ake ciki a ƙasar nan. Ai mai fa damuwa, 'yan siyasa ne fa damuwan nan. Ba kowa ba. In har muka yarda a kai mu cewa muna so haɗin kasa, musamman haɗin kai a ƙasar nan, ai zai yiwu. Ba wani matsala kai wannan in har muka yarda cewa za a yi. Kuma ka san zama mutum biyu dole wani ya zamana kaman ba bai da wayo ba don a samu haɗin kai. Shi ne haɗin kai.
Wannan sai wani ya nuna shi bai da wayo.
Sannan a samu haɗin kai ko a cikin gidan ma ko da aure ma ko ina. Wani zai ji zafin abin amma zai ce to na bai ta don mu samu zaman lafiya. Ita ce girma, ita ce shugabanci. Bato masalan damuwan ita ce siyasa dai kamar da na ce ya zama sana'an kowa, kuma bai kamata ba. Da wanda ba su kamata suna siyasa ba yanzu suna siyasa. Yawanci kuma asasiyance su ta kasuwanci ce, ba siyasa don kishin al'umma kishin kasa ba. Siyasa su dai a samu mulki a samu kuɗi. Kuma akwai irin mutane uku a kowace ƙasa duniya. Na daya akwai wanda su suke abubuwa don kansu, ba su damu da kowa ba, daga su sai iyalansu, ba su ko kaiwa ba su damu da kaiwa. To akwai suna suna nan da yawa a ƙasa. Na biyu akwai wanda su nasu dai kabilanci addini ne nasu, in ba addini ba ba kabilanci ba su ba ruwansu. In baka addinin su baka kabilancin su to ba su damu da kai ba. To wannan kuma suna nan da yawa a ƙasar namu. To dan kadan ne wanda su aka ce dan Najeriya, wanda suna tunanin Najeriya din magabada, to ba su yawa. Kuma a tabbatar cewa kaga wanda suna siyasar ƙasar nan yawancin su wanda suna tunanin addini da kabilanci.
To yaya za a yi a tace waɗannan mutane guda uku ko kuma a gyara musu tunani tunda su riga sun shigo siyasa, gashi zaɓe yana zuwa?
To shi ne fa a rika wa'azi, a rika nuna musu yadda ake magana nan yanzu don su gane, don ba su gane ba ne. Na da yake nan. Na biyu, in doka in aka bi ta yadda ya kamata, doka wata judiciary kenan. To in judiciary ta kafu yadda ya kamata ka ba, to irin wani akan juya musu kacu gane cewa ko kika tunanin Najeriya ba kabilanci ba. Siyasa na talauce kasar namu, siyasa mu na kisa ake yi na cuta da komai siyasa, don ba su hange fiye da mutanensu ko kuma kabilanci ko kuma addini.